wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, ina maka maraba da sake saduwa da kai a shirinmu na yau. Ina fata mai sauraro za a marmotso kusa da akwatin rediyo domin a kasance cikin masu sauraro, yayin da na ba da gaskiya Ubangiji zai mana albarka ta dalilin sauraron shiri na yau. Pastor Ibrahim Mai Gadi yana shirye a fili don kiwon lafiya. Pastor Luka Timothy Riga yana shirye da fili don sujada. Pastor Audu Shima yana shirye da guzuri domin ka. Don haka mai sauraro, karka yadda wannan albarkun su wuce ka. Sunana Ishaya Zakaria, ina maka maraba da zuwa shirin na yau.
Ya mai sauraro, mun marabce ku ga zarafinmu na kyautata bangaskiya da kiwon lafiya. Sunana Ibrahim Mai Gadi, bari mu yi bincike cikin maganar Allah. Za mu fara mu bidi Allah ta wurin addu’a. Nufin Ubangiji, ka shigo zukatanmu. Halayenka masu tsarki da masu kyau, basiranka ya Ubangiji ka taimake mu da shi domin mu gyaru. Ka yi magana da mu domin mu zama sanadiyan samun ceto ta wurin girma da zuwa jini Yesu Kristi mai cetonmu. Amin. Karatunmu na cikin Filibiyawa sura 3, aya 18, zan tsaya 21. Filibiyawa sura 3, aya 18 na cewa, waɗannan ƙarshensu halaka ne, Allahnsu ciki ne, fahariyarsu kuwa tana wajen kumyarsu, suna tattalin al’amuran duniya. 20 daidai ya ce, gama namu ‘yan garanci cikin sama yake, daga can kuwa muna sauraron mai ceto Ubangiji Yesu kaɗai. Aya 21, wanda za ya sake sifanta jikin nan na kaskantar da mu domin ya yi kama da jiki na darajarsa, bisa ga wannan iko inda ya yi sarayar da dukan abu ƙarƙashin mulkin kansa. Ubangiji shi ba mu ganewa. Waɗansu na iya su kwatanta bangaskiyarmu kamar daidai haƙora, yayin da idan mutum ya rasa haƙori, wani abu ne mai zafi kakan ji shi ganewan yaya dai. Mai sauraro, kai koge ka taɓa ciwon haƙori kuwa? Yana da zafi. Akwai dalilai da yawa da mukan rasa haƙora. Ɗaya daga ciki shi ne, akwai wani abu kamar gam, wato nama din jikin haƙora, in sun kamu da ciwo. Oyo, mai zafi ne. Yawwa, waɗansunmu kuma za mu samu damuwa. Ba mu kan san cewa muna da damuwa ko ciwo sai idan mun ziyarci likitan haƙoran nan. Idan mun ziyarce su masu cire haƙora ko kuma lura da haƙora, idan mun gane cewa muna da wannan ciwon haƙoran, yakan zama kamar mun makara. Da tuntuni da mun sani da ba haka ba. Ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo ciwon haƙori shi ne ruɓansa. Iri-iri waɗannan da ke da damuwan da ba su san da shi ba, amma suna jin tsoro in an zo likita ya gaya musu cewa, kai, bari mu yi magani wannan haƙori, za a gyara ko kuma za a cire shi, kakan ji kanka yaya dai. Yana da ɗaci. Wanda suna da irin ciwo na haƙori, wato nama ɗin da ake kira a Turanci gum disease, wato ciwo ɗin nan na naman da ke kama haƙoran nan, yana kawo har ga ruɓa da ciwo. ba shi da dadi a ce mana wannan ciwo a cikin baki yakan kawo warin baki da zafi da sauransu. Wanda yake da hakora wanda sun rube masa yana daidai da wanda shi yana karanta maganar Allah amma ya musanci ya taimaki Ubangiji ya taimake sa. Abun alheri shi ya ce kamar su Allah cikinsu shine Allah. Ba sa bidan Allah, tunanin karan kansu ne kurum, ba sa damuwa yaya Allah za ya ji. Idan mutane mun hada irin waɗannan irin halayya wanda baya taimakon kiwon lafiya, to lalle fa yakan zama mana da daci. Hakan nan siga yake, ga hakora baya taimakon kiwon lafiya, zaki-zaki tun ba yara ba, tun ba matasa ba, har tsofaffin ma akwai damuwa. Idan mun ci gaba da waɗannan halayya, idan an mana aikin hakora ko an balle bangare ne, ko an sa maka irin hakori wanda ana kira hakorin hajiya ne, ko kuma an huda aka sa maka hakori, ko an sa maka canjin hakori da sauransu a bakinsa, sannan kakan dan ji dadi. An ce mutumin da ya samu irin wannan sakewan yakan tauna ababa ya ji dadi, ka ji jikinka ya amsa. Hakan nan idan mun samu ganewa, mun zo mun duba wajen Allah ya sake jikunanmu, ya sake tunaninmu, shi ne ke da jikin. Kamar wanda yake gyara tukwane ne na yumbu, yakan rushe ya kuma gina. To haka Allah zai iya yi ya kera ka, ya gyara ka. Bari mu duba wannan nasi, mu gyara, domin ba za ka iya gyara kanka ba, bari Allah ya gyara ka, ya gyara ki. Za mu yi addu’a, gyara daga gare ka yakan fita ya Ubangiji. Ka taimake mu kada cikuna ko kuma ciki namu, bakuna su zama mana Allah, mu yi biyayya da su, amma bari su yi biyayya da ruhu da kuma maganarka. Mu tafiyar da jikuna yadda ya kamata ta wurin zubda jini Yesu Kristi mai cetonmu. Amin.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine AWR/Hausa, AWR/Hausa. Mai sauraro, sai mun gansa kunka. Mai sauraro, wannan lokaci ne da zamu saurari kungiya na Charles Donix daga Jos Ajer Plateau da Wakarsu. Bayan nan Pastor Luca Timothy Riga zai biyo baya da fili don sujada. Kada a yi nisa da Kwatin Radio.
Ina so mai jito Yesu kaunan ta Jesus jinna ina
Nuwana mai sauraro barkanka da warhaka kana tare da Pastor Luca Timothy Riga za mu yi karatu daga cikin littafin misalai misalai sura ta 23 ayan sa na 23 maganar Allah tana cewa gaskiya da hikima da ilimi da hankali sun cancanta a saye su komai tamanin su Lannuwa kan maganamu a daidai wannan sa'a yana cewa ka sayi gaskiya kada ka sayas. Za mu yi addu'a. Ubangijin Allah madaukakin sarki, Allah alkadiru, mun gode maka domin wannan sa'a wanda mai sauraro yana shirye ji muryanka ta bakina. Yarda Ubangiji kai magana ta wurina, a ƙarshen duka bari duka mu zama gadan mulkinka, cikin sunan Yesu mai cetonmu, amin. Sai gaskiya kada ka sayas dannuwa. Menene saya? Saya wato wani yanayi ne wanda kakan je ka canza ko da kudi da wani abin da duka ranka yana so. So domin haka a daidai wannan sa'a gagayata a gare ka, ka sayi gaskiya kada ka sayas. Na sani ka saba saye da sayesuwa. Akwai waisu ababa masu tamanin gaske da ka sha saya, wanda wani sa'an da ya gani a wurinka ya kai sha'awa irin wannan abin da kai ka saya, har ma yayi iya ya mayar maka da tai domin kai ka sayas mashi da abin da ka saya. Ga labari mai dadi domin ka. Solomon mai hikima a cikin karatun shi da kuma rubutun shi na sura na 23 aya 23, Solomon yana ce maka mai sauraro ka sayi gaskiya kada ka sayas. I da hikima da ilimi da hankali sun cancanta kai mai sauraro ka saye su ko mai tamanin su, amma kada ka sayas. Gaskiya wani abu ne wanda dannuwa idan ka saye shi ana so, kamar yanda kakan sayi kayan duniya, kakan sayi ababa na more rayuwa wanda wani zai gani yayi sha'awan shi ya kwadaita shi inda zai so ya mayar maka har ma ya kara maka ninkin abinda ka saya. Kasancewa ga wani abinda bai kamata ka sayas ba, idan ka saba kana sayas da waisu ababa masu tamani domin neman riba, ga wani abinda mai sauraro ba a son ka da ka sayas da shi ba, shine gaskiya. Menene gaskiya? Idan mun koma cikin littafin Yohana, Yohana suransa 14 ayansa na 6, littafin Allah ya ce mana Yesu yana cewa ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne rai, ba mai zuwa wurin uba sai ta wurina. Mai sauraro, ka san cewa maganar Allah ita ce gaskiya. Littafi mai sarki duka horarren maganar Allah ne. Idan mun je cikin littafin Timotheus ta 2 suransa na 3 ayansa na 16, maganar Allah yana cewa kowanne nasi hurare ne daga wurin Allah, mai amfani ne ga koyesuwa, ga sautawa, ga horasuwa zuwa horo, domin mutumin Allah ya zama shiryayye managarci. Mai sauraro, Allah yana son ka zama shiryayye mutum. Domin haka maganar Allah da ka saya ba a so ka sayas ba. Maganar Allah da ka karba tamani ne, dukiya ne mai sada wanda duniya ba za ta iya ta baka ba. Domin haka ana kiranka a daidai wannan sa'a kada ka yarda ka sayas da gaskiya ba. Yawancinmu mun riga mun sayar da gaskiya ta hanyoyi daban-daban. Yawancinmu kamar limamai a fili na hidimominmu, mun sayar da gaskiya domin kayan duniya. Muna sayar da gaskiya domin mu koya ma mutane abinda bai dace ba, saboda abincin gidanmu ya samu. Ba mu damu ko da mutane za su mutu cikin zunubansu ba. Ba mu damu mu rufe gaskiya mu nuna musu jebun gaskiya ba. Shi yasa a wannan sa'a ana kiranka, ana kiranki, komo ga littafi mai sarki. A nan ne ana sayan gaskiya. Idan ka karbi magana da littafi mai sarki kada ka sayas da su ba. Dokoki 10 magana ne na gaskiya, wanda ba a so sa'an da kai ka karbi dokoki 10 kada ka sayas da su ba, domin muryar Allah ne a wurin, maganar Allah ne. Allah ne ya furta da bakin shi, shine ya rubuta. Domin haka mai sauraro, ina ce maka ko a cikin dokoki guda 10 akwai doka daya a ciki wanda kawo finta shi, akwai wani doka wanda kana mai da shi mafi kankanta? Danuwa mai sauraro, babban shawara zuwa gare ka da wannan maraice, kowanne doka mai kyau ce cikin dokoki goma na Allah. Sa'an da kai din ka karanta su, ka yarda ka bi su ta wurin taimako ruhu mai sarki daya bayan daya, duka za su baka ceto. Shi yasa a cikin littafi Yakub ya bayyana mana cewa sa'an da kai din ka yi biyayya ga taran amma ka yi tuntube a cikin daya, to ka zama mai laifi ga duka. Ni ba zan ji dadi ba kai din ka yi laifi a kan daya, daya ya zama ka sanadin tuntube a cikin duka, sama ma za ta kasance da bakin ciki sa'an da kai din ka zama mai tuntube a kan daya. Domin haka ka yarda ka rungumi dokoki goma na Allah, har da doka ta hudu wanda tana umurtan dukan duniya su kiyaye rana ta bakwai, ranar asabat na Allah. Mai sauraro, ka yarda duka su zama da muhimmanci a gare ka, domin gaskiyar Allah ne, Allah ne ya rubuta. Yawancin mu mun sha cewa akwai gargada a wadansu dokoki, abinda Allah ya sarkake kada kai ka sa gargada a kai. Tunda Allah bai ce akwai gargada ba, kada kai ka sa wani wuri ya zama gargada a ciki. Domin haka da wannan maraice, shawaran na mai hikima shine, sa'an da ka sayi gaskiya a cikinta akwai hikima, akwai ilimi a cikinta, akwai hankali a cikinta, ashe ba mamaki. Shi yasa wasu attajirai na duniya, domin ba su san gaskiya na littafin sarki ba, sun zama wawaye. Shi yasa masu ilimi na duniya zaka ci suna da tarin digirgir, amma duk da haka suna nan wawaye ne, domin sun size da gaskiya ta hanyoyi daban-daban. Ba za in ji dadi kai ka size da gaskiyanka ba, duk da ilimin da ka samu. Yarda sa'an da ka samu gaskiya, hikima zai zo, ilimi da kana da shi zai zama da amfani. Danuwa, ka sa tsoron Allah a cikin zuciyanka, ka kaskantar da kanka, domin ka zama mutum mai aikata gaskiya a duk lokaci cikin rayuwanka. Ina da fata danuwa gaskiyan da ka samu ba za ka sayar da shi ba, bari wannan ya zama dandanon mu duka. A karshe mu sadu a sawu Yesu, domin mun rike gaskiya har matuka. Allah ya bishe mu, amin. Za mu yi addu'a. Uba madaukakin sarki a sama, ni da mai sauraro da duka wanda ya ji wannan muryanka a wannan sa'a yana da kuduri ya sayi gaskiya, ka taimake mu rike shi duka muddin ranmu cikin sunan Yesu mai cetonmu, amin.
Abokan gaba suna da kyau? Sau da yawa wasu sukan ce ina da abokan gaba da yawa, to ina ce maka barka. Idan kana da abokan gaba, alama ce mai kyau da ta nuna cewa ashe kana tafiya zuwa wani guri, kana zama wani abu. Domin wanda ba shi komai bane gaskiya ba shi da abokan gaba. Duk wani mutum da yake kokarin ya ga cewa ya zama wani abu a rayuwarsa, to lallai mutane za su zuba ido a kansa. Abokan gaba waɗanda suke so su aje shi inda yake ba tare da ya motsa ko ya ci gaba ba, za su tashi tsaye su ga cewa sun danne shi, sun dakatar da shi. Amma idan muka sake wani duban, za mu ga cewa abokan gaba, idan muka duba sosai, abokai ne, domin tsoron abokin gaba yakan sa ka gyara duk abin da za ka yi, ko da magana ce da za ta fito daga bakinka, za ka gani cewa ka sarrafa ta da kyau. Duk wani abin da za ka yi saboda tsoron abokan gaba da abokan hamayya, za ka ga ka mai da hankali ka yi waɗannan abubuwan. To, masu iya magana sun ce, hassada ga mai rabo taki ne. Idan muka dubi littafi mai tsarki, inda ba don abokan gaba ba, da menene Yusufu ya zama, da menene Dauda ya zama, da menene Mordekai ya zama, akwai mutane da yawa da me suka zama. Saboda haka wani lokaci abokan gaba sukan zo ne domin su ingiza mu. Idan muna da abokai na kwarai da suke taimakon mu, to abokan gaba ma sukan ingiza mu domin mu tsara kanmu sosai, mu ga abin da zamu fito da shi. Idan kana da abokan gaba, suna iya sawa kai da ba komai bane ka zama wani abu. Saboda haka, idan kai ba kai ne abokin gaban kanka ba, to babu wani a waje da zai gaba da kai har da zai sa ka sha kai. Saboda haka, kada ka guji abokan gabanka. Wanda ya guje su, lallai ya gudu ne. Amma wanda ya ja da baya domin ya kintsa kansa, mai basira ne. Saboda haka, idan zaka yi nasara da abokan gaba da ke waje, kai nasara da abokin gaba da ke cikin ka, wato zuciyarka. Idan ku kai wannan nasara, zaka kasance da gaba gadi da zaka fita domin ka tunkari duk wani abin da zai zo a gare ka. Ta wurin haka zaka samu nasara da zaka kunyatar da waɗanda suke so su ga faduwarka. Amma ka tuna, abokan gaba wani lokaci suna da kyau domin sukan ingiza ka, ka shirye kanka, ka yi abu da kwarewa, ka yi abu mai kyau.
Mai sauraro, da wannan zamu dasa aya, sai kuma wani lokacin zamu sake ci gaba da wannan shiri. Ina godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu. Ina kuma godiya da lokaci da ka dauka domin a gaici ya uwa da abokan arziki domin su ma su samu albarku da ka samu. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko tarayi, sai a rubuta a tura mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Idan kuma ana so a tura mana da sako ne a lambar wayarmu, lambar ita ce 0802841970. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Ina godiya zuwa ga Pastor Ibrahim Mai Gadi, Pastor Luka Timothy Riga da kuma Pastor Audu. Ba zan manta da kungiya na Charles Donix daga Josba, kuma mun gode muku. A madidiya da sauran abokan aikina, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada a manta da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayarwar gari, da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.